ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد أيها المستمعون الكرام أحييكم بتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي أولها سلامة ووسطها رحمة وآخرها بركة هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دك نندنجي يبود غوديا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى سيرادة أمنشي سكارة تبتغ النبي محمد دئيا لنجدن سادة صحبان سماسو البركة غبات منا فاتن الله سبحانه وتعالى يمنا جاغورنشي أكن أبن دي كريدي يودة إشاء الله منا رانا التلاتة a cikin wannan wata mai albarka watan Sha'ban wanda ya dace da wato 13 ga shi wannan wata na 8 a shekara 1433 wanda ya dace da wato miladiya 3 ga watan 7 idan lissafin ya inganta muna fata Allah subhanahu wataala ya yi mana jagoranci akan abin da yake daidai ya kuma nesantar da mu kuskure idan mun yi kuma ya Allah kai mai gafara ne ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka ka sauka mana da albarka da rahamarka a cikin wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ya Allah ka tsare imanin mu da mutuncin mu da addinin mu da arzikin mu da ƙasar mu gaba daya babu shakka sati na biyu da ya wuce a wannan lokaci a wannan hili mai albarka nan gidan rado mai amfani Allah ya amfanar da mu mun tattauna sosai ƙoran gaske haulul tarbiyya musamman ma janibi ko kuma sashi na ilimi ilimi na yara ƙanana dangane da abin da ya shafi karatu na addinin musulunci muka gayyaci malamai suka tsoba bakin su akan muka bude lambar waya waɗansu suka yi ta kira suka kawo tasu gudunmuwar mun yi alƙawarin ci gaba da kuma gabatar da wani maudu'i satin da ya wuce waɗansu daga cikin mu ba ma nan mun yi bulaguro yau kuma yana kyautata insha Allah wannan tattaunawa za ta ci gaba ba don komai ba kamar yadda malam Bahaushe ke faɗi gyara kayanka baya zama sauki mura ba kenan muna buƙatar irin waɗannan mas'ala ko kuma matsaloli mu rika tattauna su ta hanyar gayawa junanmu gaskiya ta hanyar karantar da junanmu alkur'ani da kuma menene sunna tace dangane da irin waɗannan matsaloli yaya muke ciki yau yaya muke ciki jiya ina za mu dosa gobe wannan shine zai iya sawa da dama daga cikinmu mu gyara muna fatan Allah madaukakin sarki ya baiwa sauran malaman da muke jira iko zawwa masu saurare muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa za ku bi mu sau da kauha akan wannan tattaunawa mai albarka wato maudu'inmu na wato tarbiya a cikin wannan heli mai albarka na Minhaj Muslim ɗan uwa mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu a cikin hadisin da Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kuma hadisi ne sahihi wanda Imam al-Bukhari ya fito da wannan hadisi a lambar hadisi ta 3795 haka Imam Muslim rahimahullah shi ma yazo da wannan hadisi a lambar hadisi ta 3796 wannan hadisi yana karantar da mu wannan rayuwar tamu ta duniya ba komai bace a ƙarshen al'amari ma ga yanda abu zai kasance ranar da mutum ya mutu zai rena kansa ta inda za a samu masu rakaka kabari waɗansu abubuwa guda uku ne kuma a cikin uku nan ma ba za ka dawwama da su a cikin kabarin ba ɗaya ne zai tsaya biyu su dawo su barka ashe idan mutum ya kalli wannan a cikin rayuwarsa ya kamata kullun ya tsokaki ya san menene zai amfane shi duniyar shi da bayan mutuwa sannan menene ba zai musu amfani ba sai mutum ya bada kokari da himma a wajen muhimmantar da abin da zai amfane shi duniya da lahira ya kuma ainihin kame kansa da tsare kanshi da tilastawa rayuwar shi barin duk abin da ba shi da amfani a duniya ballantana a lahira wannan hadisi mai albarka Anas dan Malik radiyallahu anhu yace ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yatba'u al-mayyit salasatun ahlihi wa maluhu wa amaluhu yarju'u sunani wa yabqa wahidun yarju'u ahlihi wa maluhu wa yabqa amaluhu wannan hadisi ne muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim kowanne ya zo da wannan hadisi a cikin sahihan wato hadisi wanda ake kiran su sahih al-Bukhari da sahih al-Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan mutun ya mutu abinda zai rake shi gidan shi babban gida kenan kabari gidan da kowanne mutun yana da garanti duk inda ya mutu za a sama mishi wannan gidan ba sai yana da kuɗi ba wannan dan metir din ɗaya da dan wani abu dai to za ka same shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yatba'u al-mayyit salasatun duk wani mutum da ya mutu abubuwa guda uku ne za su raka shi kabari na farko ahluhu danginsa iyalinsa jikoki ƴaƴa yayu kannuwa abakai abakansu to gaba ɗayan su za su yi tacirin do ba su samu nutsuwa da kwancin hankali ba muddin gawarka tana cikin mark ko kana cikin ɗaki a kwance wallahi sai sun ga sun fito da kai sun yi ma sallah sun tafi sun sanya ka cikin rami a lokacin nan ne kadai hankalinsa zai dan kwanta kadan da zaran ba abin ne ka fito shikenan ara cikin kai kawo hankali ba zai kwanta ba sai sun ga sun raka ka sun kai ka sun binne ka idan suka binne kan nan fa wa yake zama tare da kai babu danka zai tsaya da kai abokinka zai tsaya tare da kai a wanka ko kananka ko mahaifi ko da wallahi ba wanda zai tsaya kowa ko kowa yake dawo a cigaba da harkar duniya wani tun daga nan ma ya fara buga waya ko ana bugo masa ya fara alƙawarin ci gaba da rayuwa. Kaga wannan matsala ta farko kenan. Abu na biyu wa maluhu dukiyarsa, idan mutumin na da dukiya to dukiyar ran nan za a raka shi da ita. Allahu akbar. Sai dai abin mamaki fakar zuwa. Da za a ce kana da motoci masu climatizer, cat-cat, masu sanyi na zamani, ba za a ɗauke ka wajen zuwa wannan makabarta ba da su, sai dai adiba bashi wanda kila kai labanka da ka shige ta ma ko baka ma taɓa shiga ba, sai dai a kai taki gona, sai dai a kai in kana noman fa, za a diba mota mafi ƙasƙanci a motocinka a ɗora ka. Subhanallah. Kuma dacen kafin ma a kai kan, idan kana da tebur ake cako helo naka za a ɗauko, fantariya taka za ga nashi, sai a ce ga nashi akwai a gida ma. Babban abun bakin cikin duk yanda wannan abin kila kai baka taba dafa shi ba saboda kai organic, wannan helan naka ma ba za a bar shi a nan ba, ya ce komai da shi gida. Direban da ya zo da kai da wannan tsohuwar mota ba sabuwa ba, yana sabkiya sa ce kuce masa ya juya, shi ma ba tsaya zai ba, amma gauga yake ya juya da motar yayi baya yayi nisa da kai. Kenan abin nufi a nan gurin za a tattaro wannan duk abin da aka raka kai da shi na dukiyarka, har magirbi da fantariya da helo da mine ne ba za a basu ba, kai bargon da aka rufa ma ko dara wallahi ba za a bari ba, za a maido ta ina gida. Kaga sun raka ka, su danginka sun dawo, dukiyarka da aka je da ita, ita ma an dawo da ita, me zai tsaya, mine ne zai rage gare ka? Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yatba'ul mayyit salasatun, ahluhu wa maluhu wa amluhu, da aikinsa da danginsa da dukiyarsa ne dama suka bi shi. To farja isnain, bin duk za su dawo a maido dukiyar gaba daya, yanzu ta baga dace ba ta kace ba, ba abin da kake da shi ko anini, sannan kuma dangi ba wanda ya tsaya dama, kowa gudu yake ya dawo. Wani ya fara lissafin ma daga cikin kadarar kai wanda zai zama nashi a wajen rabo, ko an tashi fansarwa wannan gida na guri kaza daina wani, hatta kai an ci gaba idan za a yi rabon gado a kun zai su bada cin hanci da wannan gida na guri kaza dai ni ya zama wajena a cikin iya ko mata ko waliyaz billah, a samu marasa adalcin da za su kuma cika wannan aikin zai biya musu bukata. Kaga wannan hatsari ne. Almuhim dukiyar da za ta dawo, dukiya za ta dawo, abinda ka mallaka duka danginka za su dawo. Wai baqa wahidun, ɗaya ne kawai zai tsaya, ɗaya ne zai tsaya. Yarju ahluhu wa maluhu, dukiyar an dawo da ita, dangi duk kowa ya dawo gida, an markatan a cikin kabari sai kai da mi. Wai baqa amluhu, aikin da ka aikata a duniya shi kadai ne zai rage. Wannan kuma hadisi ne wanda sahihin hadisi ne muttafaqun alaihi. Ya ƴan uwa wallahi mu sani, wajibi ne a gare mu idan muka kalli irin waɗannan hadisan da suke karantar da mu abin da ke jiran mu, abin da ke gaban mu, wajibi ne mutum kullun ya shiga cikin taitayin sa, ya san waɗansu haƙƙoƙi ne wanda Ubangiji subhanahu wataala ya ɗora a kansa wanda zai tambaye shi ranar alkiyama. Shi ne muka ce daga cikin haƙƙoƙi ba kaman haƙƙin iyali, musamman mata da yaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana Allah, Allah ina gama ku da Allah akan sallah, wa ma malakat aymanukum, da abin nan da Allah ya mallaka muku shi, matanku da ƴaƴanku. Manzon Allah har shi zai fita yana ce wallahi ina gama ku da Allah akan ku tsare sallah, wallahi ku kula da tarbiyyar wannan abin da Allah ya mallaka muku da shi. Saboda haka ashe wajibi ne a gare mu ƴan uwa, kamar yanda ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, kowanne daga cikin mu dai makiyaye ne, kuma kowa abin tambaya ne dangane da kiwon da Allah madaukakin sarki ya bashi. Dan haka mutun ya shirye tambayoyi wanda Allah ta'ala zai masa akan dukkan amana da tambaya wanda Ubangiji subhanahu wataala ya bashi, wato na ainihin amana. Dan haka kenan muka ce insha Allah shirin namu zai tashi a inda muka tsaya sati na biyu da ya wuce insha Allah, da yake ina ga malaman nan sun fara isowa. Mun tsaya ne akan abin da ya shafi tarbiyya ta ƴaƴa maza da mata, musamman a sashen ilimi na addini. Galibi mukan dan yi kokari kadan waɗansu daga cikin mu akan abin da ya shafi ilimi na duniya, ilimin sana'a. Wannan masha Allah abu ne mai kyau, musulmi ba a so ya zama baya, musulmi a kullun gaba gaba yake a ko ina, ba a tsere shi a wajen hikima, ba a tsere shi a wajen technology, duk wani sashen abin da ya shafi ilimi ne to musulmi ana so zama ya ci gaba. To abin bakin cikin shine addinin mu nan, hako oho bumu damu ba, har ma akan wannan muka tattauna malamai sun ba da dalilai da matsaloli mutane sun bugo da haka muke so a tashi a cikin wannan gurin da muka tsaya insha Allah guda biyu daga cikin malaman ina ga sun iso zamu baiwa malam Haruna bayani kafin Sheikh Malamin ya amsa yayyo mana matashiya akan inda muka tsaya da kuma inda muke so mu ci gaba kafin mu bude telefon insha Allah sai wajen 9:30 za a fara kira wannan helin namu na tattauna muna so dai mutane su bi mu sau da kawa su fahimci kuma inda muka sa gaba Sheikh Malam Haruna fa tafaddal insha Allah bismillah
a'udhu billahi samin ali min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Sheikh Malam Abdul Mumin alhamdulillah da wannan haduwa ta mu kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tattara mu alƙashin wannan fili da zamu tattauna kusan gaba ta bi kenan
na'am
wanda kuma duka dai alhamdulillah Malam Abdul Mumin ka dauko duka irin gabobin ma da duka saboda su ne ake wannan kokowa ba don komai ba saboda mutum ya shirya akwai tambaya da Allah subhanahu wataala zai mana baki da muna fata Allah subhanahu wataala ba mu ikon ba da amsa cikakka
amin
domin kamar yanda Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah shi ke tabbatar da mu'mini su ba da amsa ta gaskiya tun anan cikin kabari ma da kuma rayuwar lahira ita kanta to dan haka gaskiya irin mawdu'in da ka dauko ina ga dama buda samu ce bai kamata mu cire shi ba
gaskiya
to amma sai dai ka rige ka nuna mutane ga irin abin da muka tsaya kan shi zamu tashi
insha Allah
domin diddai kokowa nan da ake yi wannan rayuwa ta duniya karewa za ta yi kuma labudda duk wanda ya rayu sai ya mutu kuma bayan ka mutu wannan mutuwa ba ita ce karshen ka ba Allah subhanahu wataala bai da farko bai da karshe amma dan adam yana da farko shi ma bai da karshe to kenan dan haka mutuwa wannan wani gaba ce wanda in mutun yayi ta kuma zai je ga wata sabuwar rayuwa daban in ka aikata alkhairi kamar yanda duka muke kokari a yanzu muyi kokarin sa diyan mu domin sa aikata alkhairi
yace za su wannan kalmar mallan ya mimita ta domin kasan kalmar hostila da zulfi Allah yana da baya da farko baya da karshe dan adam yana da farko kenan an su lokacin faruwar shi baya da karshe kamar menene karin bayani akan wannan
kenan misali dan adam shi yana da farko domin babu shi aka yi shi shi kuma Allah babu lokaci zaka ce babu shi yazo kenan dan adam shi babu shi aka yi shi amma in ya mutu ai ba karshen rayuwar shi ba
kenan rayuwar shi dai da wamammiya ce
wamammiya ce bayan ya mutu ma wannan mutuwa kamar dai wanda zaka bulaguro ne misali ne ame ka tsaya mara duka dan huta to wannan rasuwa da ake wani yanayi ne wanda Allah ya sa kuma zaka shiga wata rayuwa sabuwa wanda kuma babu mutuwa in alheri ka samu ya tabbata in sharri ne ma haka da fata Allah subhanahu wataala ya tabbata da alheri
Allahumma jazakumullahu khair
to gaskiya malam mu'minu na farko dai kamar dai mu ce ku ne malama mu a bangaren karantar da yara
subhanallah
misali to kenan in muka duba mu koko da muke yi a yanzu wannan lokaci da muka samu na hutu kada mu bar wannan lokaci ta sakaka
gaskiya
kuma in mun gane gaskiya kamar yanda kullum muke jin hankali babban amana hukuma ce kamata ta dauki wannan abu a hannunta domin ba zai yi ba a ce kana kare hankalin mutane da lafiyar su da komai amma bangaren abin da sai tarbiyyar su ta zuciya ba ka damu da ita ba di yanda za a ba da tarbiyya in dai ba ta addini bace to sai ka samu dan adam da matsala domin alal misali kamar salula ce da zaka sayo akwai takarda a ciki wannan takarda in ka bi dokokin da wannan bature aje sai ka fita lahiya amma da ka saba ma wani abu na su sai ga salula ta kamar kwandan ta lalace
ba ta ma amfani
to dan haka kaga kenan Allah subhanahu wataala a cikin rayuwar shi da a cikin rayuwar dan adam da ya sabkar da shi a duniya khalifa na Allah sai ci toyi hukunci da abin da Allah ya saka kamar yanda Allah ke cewa ya Daudu inna ja'alna khalifatan fil ard fa hukum bainan nas bil haqq wa la tattabi al hawa fayudullaka an sabilillah to kenan kaga khalifa Allah aban kasan ta khalifa mai aiki da dokokin Allah to tunda Allah ne shi ya halitta dan adam daga babu shi to labudda kuma akwai irin tsarin da wannan wanda ya halitta yake so abi kenan yanzu hankalin da muke ta lalle uwaye mu sakaci irin namu da muke zamu ba yaro ci sha sutura amma bangaren karatun shi musamman wanda muke magana na addini za ka ga mutane ba su damu ba alhali wannan duniya kamar yanda mana kamar na bayani duk abin da ka samu duk abin da ka tara zai kare amma yau abin mumin ka kaddara dukkan malamai masu wa'azi in yau aka ce wani ya rasu ba za ka ji an ce ba an bar ya bar ilimin shi sai dai ya tafi da shi amma za ka ji an ce wani ya rasu ya bar dukiya wani ya rasu ya bar kaza amma ilimi shine wanda gaskiya in kama yaro gatan ilimi musamman na addini to duk inda kaje shine wani wanda zaka ji ana yabanka akai to dan haka shine muke dai kira ga uwaye da mu kanmu mu yi kokarin daura wannan lokacin na yanzu ba lokacin wasa bane dan adam bai da wani lokaci wanda zai ce na hutu ne in kai ka samu hutu to kai aikin kware ka je kabari wanda shine muke kira fanda sankin wannan hutun shine wannan kiran da muke a daura yara akan tarbiyya ta addinin musulunci kuma ba za mu yi gina yara da tarbiyya ba sai da ilimi
kenan mallam Haruna kana nufin kar mutane su sawa kansu tunanin yanzu mun zo hutu ne kamar yaro bai da wani aiki kenan
sai yawo gaskiya ba wannan magana
tunda an shiga hutu kenan su kamar yanda suka san lokacin da ake lakwal lokaci ne akwai abin da yaran su suke yi sawa kansu yanzu ma cikin hutun akwai wani guri da suke da shi watannin nan guda uku yaran su suka sun samu wani sashi na alqur'ani abinda ba su iya ba sun iya
kwarai
ibada fiqh sun iya hadisi sun iya kenan su sama kansu wannan gurin ko
shakka babu
dan in mutum bai saba abu a cikin zuciyarsa kenan bayan da za a iya
bayan da za a yi kuma wani mai zan kara kira na biyu ga mu da muke tura yara wasu bi zuwa ba kansu gaskiya in mutum zai tura dan shi ba kansu to ya kamata ka ajje hankali kaga ina ne zaka tura shi
gaskiya
domin akwai inda zaka tura maimakon kana tsammanin zai gyaru sai ma dai ya lalace
haka ne
kenan labudda in ka san yau zaka tura danka alhamdulillah akwai basu da yawa wanda in na tura dana wurin wani na san dan nan zai tsaya ya kula da shi inda ka san yayan shi ba wai yana nini ci da sha ba da wasu tura in ya tashi kaza sai ya taji ka dari ji ka kaza zaka kula da shi in ya tashi zaka ga in ka bar shi a har da hizbi biyu in ya komo sai ka same shi da hizbi bi da rabi to kaga ai an samu
karuwa wannan an ci gaba
to wannan ba kansu ko a gaban muna goyon ba irin wannan mutanen a kai musu alkhairi ne kamar yadda annabi yake cewa misalan abokantakan mutumin kwarai da mutumin banza kamar mai sai da turare ne da kuma mai hura wuta ta zuga ziki
irin ta makira
to kaga ni kenan idan ka dauka mai sai da turare mallam abu mai zai iya samu wani alkhairi a wurin ko ma dai ko ya kashi kamshin ko ma dai ya shafa maka
ko ya shafa ko dai bai shafa ma dai kana da
kashi shi kuma wannan ko dai kona ka ko kuma kauri ya dame
ka
kaga kenan idan ka sani wannan zama da mutanen kwarai gaskiya yana zama abu ne wanda zai kara maka kai kanka babba zai kara maka daraja da imani da kima ga idan mutane amma zama da mutumin banza to zaka kawo maka lalaci a bangaren wannan Allah ya samu
dace amin wallahi Haruna jazakallah ka zo mai kawo dan Sheikh Laminu Lawan dan gane da wannan matsala wanda muke kanta ta tarbiya da lalacewar me ake cewa akida islamiyya da kuma yaran mu wanda muke sako-sako da sakaki da su mallam Haruna ya ja hankali musamman yace mu ribanci wannan lokacin kuma zaka ga yau babu shakka kamar yanda dama ina ga wani daga cikin mu ya faɗa satun da ya wuce an ce yanzu lokaci ne na hutun yallakwal madadin mu yi amfani da wannan damar kuma ya zama lokacin tashi tsayen yan makarantar Qur'ani da hadisi da fiqh sai ga yaro a yau yazo ya ce gobe an ce gari kaza za mu tafi jiba an ce wane ne da sauransu kuma har wannan bakin su din yazo ya wuce shi yaron ba bai yi makarantar ba kuma bai abin nan ba nutsuwa dai kuma lokacin da aka ce an fara lakwal kuma mun ce akwai wanda ma su diyansu ba su da dama zuwa makaranta ranar landi mardi markiredi jedi sati guda dai samdi kin ma sai a ce a ran nan bana examen gare shi babu dama alhali kuwa shi kan shi karatun Qur'ani da ilimi na addini shi ne ya fi wayewar da kwalluwar ɗanka ma wanda zai iya fahimtar ma menene yake alkwal ɗin to malami zai ce mana akan irin masu sakakin barin ɗiyansu halakwal kinan ta wuce ba tare da sun samu wani abu na karatun Qur'ani ba da fiqhu da kuma sanin wato girman Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin jan hankali malam zai mana kafin a fara buwaya insha Allah
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
منا كي قوديم مغا الله سبحانه وتعالى ليساكي قدرها دومو أولنا هيلي من البركة هيلي من حاج المسلم wanda duk yake zawa kai tsaye daga babban ɗakin watsa shirye-shirye na gidan rediyo amfani a ranar talata to ƴan uwa musulmi an ji tattauna a wasati guda biyu da ya huce akan tarbiyyar ƴaƴa da kuma irin hanyar da ya kamata a bi domin mu ba ƴaƴanmu tarbiyya. Don aka ce malam Bahaushe ya ce duk rai menene in rai ma daɗi babu kamar mai shi, duk lokacin da yaro ya zamanto yaron kirki ya samu tarbiyya mai kyau, wallahi babu wanda zai yi jin daɗi kamar mahaifansa.
Gaskiya ne.
To amma lokacin da suka yi sakaci suka yi dakaci akan kin bashi tarbiyya, kuma babu wanda zai yi kuka da nadama da ciza yatsa kamar waɗannan uwayen nashi. Dan galibi idan yaro ya lalace in yi shegantaka a gari da sauransu, kafin a fara wato tsinuwa akan shi sai an tsine ma mahaifansa. Kenan ka ga me? Malam Bahaushe ya ce goruba wa ja miki jiha ta ce dana. To ka ga kenan dan uwa musulmi yi kokarin wato kafa ɗiyanka.
Haka kuma malam kamar yadda ka faɗa idan yaron ya yi abin kirki da an tashi addu'a har sai an
gama sai an gama da
Allah uwa ya shi albarka, wannan sun yi ɗana kirki.
Haka ga mutum yana maganin shi yana dama ɗana ne.
Eh mana masha Allah.
Kuma wallahi mutum zai samu babban riba shine wato ladan da zai samu a ranar kiyama. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk idan mutum ya mutu aikin shi gaba ɗaya ya yanke. Wato daga cikin abubuwan da suka yanke ladanka gaba ɗaya da kake aikata a duniya nan babu shi, ya tsaya. Manzo Allah ya nuna sai wasu abubuwa da ka bari a nan duniya, daga ciki sai ya nuna he ka bar yaro na gari
wanda
zai rika maka addu'a.
Kaga nan ma wata gaba ce wanda kai yaron naka ka bar shi
sakaka ba tare da sanin addini ba, babu sanin Manzo Allah sallallahu
alaihi wasallam. In ka mutu ba ruwan shi da ya ma addu'a sai ya ma da garin ka cuce shi, yana ma Allah yasa
kware ko idan ma ka bar mishi dukiya zai dibi wannan kudin
ya bata
yi ta shegantaka a gari.
Subhanallah.
Ana cewa wane ne ai baban sai bar musu kudi sun dame mu a gari da kaza da kaza da sauransu.
Kaga wannan ma wata musiba
ce. Haka ke ma uwa kamar yanda malamai suka ce tun rangini ranza ne ya kamata mutum ya sama ma uwar shi ya sama ma dan shi uwa ta gari. Kamar yanda wato kane kake nema ma danka wato mata ta gari, to haka ya kamata kai ma ka neman masa
uwa
ta gari.
Nan tun wajen auren
ka san dai ka san irin macen da ka aura. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan dan adam ana aifarsa akan addinin musulunci, sai dai mahaifansa su mai da shi bai hude ko ba nasare ko ba majusai. Kaga kenan makaranta ta harko ita ce uwa. Kamar yadda wani malami ya ce al'ummu madrasa idan adadtaha adadta taba shay menene shaban tayyiban a araki
wallahi
uwa ta gari. Na'am,
zan tsaya ka nan kamar ni abinda ma yake daure mu kai za ga dukkan magabata irin su Imam Malik da dukkan manyan malaman da suka yi rubuce-rubuce na addini, sai ga an ce wannan yayi karatu gurin mahaifiyar shi, wannan a gurin kakar shi, wannan. To yau uwayen nan mata masu karantar da ɗiyan nasu anya ku ba sun yi karanci ba, ganin ki kamar mata ba su san ba ko kuma ba su ɗora ma kansu ba tunanin tana da wani haƙƙi akan ta karantar da ɗiyarta addini ko kuma ta karantar da ɗanta, sai da ganin kawai wani abu ne wanda yake ta shi kuma namijin kullum yana nan neman masara neman shi.
Ina zai samu dama ya zamana?
To kaga akwai masara.
Kaga alhamdulillah duk da cewa mata suna ga kamar sun yi kamallati kamar sun yi jinkiri akan karatu, wallahi yanzu mata sun duƙuha akan neman karantarwa, neman ilimi musamman ilimi na shari'a, ilimi na addini galibi dai akan zahiri yanda muke gani mata suna ta ƙoƙari. To ba su ce kasu ce a mun makara tunda kahin yanzu yaranmu ma sun huce mu su za su rika tuna mu da sauransu. A'a, wannan ba makara ba ce. Idan wannan ɗabaka ta yara manya sun huce, to kuna da ƙanana wanda za ku cancane su ku tarbiyyace su ku karantar da su addini. Kamar kaga Imam Abu Hanifa ai galibi wajen oshe karatu, saboda uwar tashi mace ce wadda take mai ilimi mai addini. Galibi idan kaga malamai sai ka ji an ce sun yi kai kwanan nan akwai wanda ake kira Sa'ad malamin su Usaimin ne. Shi da kansa a cikin littafi da aka yi tarifinsa an nuna cewa gurin mahaifiyarsa galibi ya yi karatun Qur'ani har ma ya sauka.
Ni ina ganin akwai wani abu dama da ya rage su uwayenmu mata da kuma matayen namu guri. Kamar idan ka duba su waɗannan mata magabata ƴan mazan jiya na ƙwarai wanda ya kamata a yi koyi da su, kamar dama suna da maguri ne akan ɗan da suka haifa
sosai.
Ba zan manta ba ɗaya daga cikin magabata Imam Al-Bukhari ne ko wane ne, sai ɗan nata ya makabce wallahi ta tashi da yaki da ta roki Allah tace kai Allah wannan dan na amaido mushi da amaido mushi idan shi saboda ni ina da guri akan shi so nake zan babban malami kawai sai gashi Allah ya karbo ni addu'a ta dan ya samu ido kuma gashi zan babban malami duk duniyar musulunci tana karuwa da ilimin shi kenan abin nufi anan dole ne ke mace musulma ya zama a zuciyar ta kima kina da guri danki ya zama kaza ta sashen addini ya zama yana da Qur'ani yana da ilimin wannan baya hana shi ya zamanto wani professor ne shi doctor ne shi minister ne ya zama president na kasa mai amma ya zama daman babbal gurin da kike da shi danki ya zamanto mai tarbiya
mai fama da muke Malam Abdul Mumin fama da muke a cikin kasa a ce ana cin rashawa da cin hanci mutum shugaba shi kadai yake kaka gida da dukiya wadan kaji dukiyar ma sai ka ce mahaukaci ne ma ko wani dai kamar su duka dai wannan na Africa zaka ga sun kwashi dukiya sun kai turai ai din rashin tarbiya ce ta addinin musulunci idan da ya san a addinin musulunci yin haka haramun ne wallahi ba zai yi ba kenan ya kamata kowane mutum idan yana so dan shi ya zamanto ko wane ne professor ko wane ne duka dai ilimi na duniya to wallahi ilimin addinin sa baya hana shi ya sanar da ya koyi wannan abubuwan bayan haka wato abin da ya shahi vacance alhamdulillah yanzu mun ga mutane da yawa in an turo ma yara vacance mun ga da yawa suna zuwa su kawo makaranta su ce wannan vacance aka turo su ba mamaki su yi wata guda su to ba mamaki kenan wannan muhawara ce suka shi ko kuma dama mutum yana da hadafin shi wanda yake dama shi ne hanyar mu
gaskiya
wannan shi ne muke so dama mutane su gane su dukkan musulmi
kuma ni nake ganin ba na tsare ka ba kamar wannan wani abu ne ma kai daraja ce a gurin ke da aka aiko miki dan uwanki ko dan uwan miji yazo gida kiga kin sa ido ya tafi makaranta tare da diyanki babun alfahari ne wallahi uwayen da suka aiko dan a waye gari ran da ya koma su ji shi yana karanta Qur'ani bayan da ya saba karantawa ba ya iya arwalla ba irin yanda yake yin ta ada ba ya san menene addinin shi wannan zai iya sawa kuma gidan naku ya zamanto kuna da kima a cikin zukatan
har za su mangarin kowa ne mangare ce zai turo dan shi gurin ka
yawa to kaga wannan kenan abin nan da yake mata gaskiya ƙara ƙarfi
bayan haka kuma akwai kamar kannin mu da ƴaƴan mu da kuma abukan mu waɗanda suke zuwa karatu sun tayi karatu kamar jami'a sun zo to zaka ga idan sun dawo maimakon su ma su taimaka akan ilimin da suka yi wasu alhamdulillah zaka ga sun bada kanmu sun bada kansu sun bada himma akan karantar da ƴaƴan musulmi ko da ba za a bashi ko biyu ba wallahi zaka ga yana kokari bisa kan karantar da ƴaƴan musulmi wasu kuma zaka ga kurin ba abinda suke wai illa hutu
to kaga
shiga shan shayi kallon talabijin da sauransu
mallamin kazo da wata gaba wanda ina ga idan muka kare tattaunawa akan abin da ya shafi tarbiyyar yara zamu koma nauyin da ya rata akan musamman ɗaliban ilimi na addini da malamai kuma ina ga lokacin kira yayi insha Allah zan bai mallami ne ya kara maimaita waya kenan lambobin da za a kira akan su
to ga wani ma yana kira
inda
assalamu alaikum
la ilaha illallah alhamdulillah
ayyana
alhamdulillah to wata malama ce na'am
ku shiga bana ce gurin da
ajiyo yanzu mun shiga muna jiran mu ji menene zaku tattauna meye zaku kawo ku gudun mulku akan wannan matsaloli da muke tattauna akan su
a'a to
na'am kenan insha Allah za a maimaita lambobin wayar da za a yi kira
to ana iya kira a wannan lambar nawa take 96584091
masha Allah
ko kuma 96532320 banza 00 ko kuma lambar telefon na gidan radio amfani 20510500 duk idan mutum yayin wannan zai same mu insha Allah
kuma muna so duk wanda zai kira ya yi kokarin dan nesantar da radio da kusan shi idan ana so a ji magana ta fito da kyau sai mutum in ya san kira zai yi to sai ya dan kashe radio da ke gare shi ko ya rage shi kwarai to sai ga arajin shi dake kuma yana jin abin da ake fada kuma mutane suna sauraron abin da mutum zai kawo ala ayi hali yan uwa muna so mu karantar da junan mu a wannan hili mai albarka dan mu fahimci kurakuran mu mu gyara sannan kuma mu ga menene zai iya zama mutum nasara insha Allah muna jiran kenan insha Allah wanda za su bugo su kawo ta su gudunmuwa bismillah ina ga akwai wani akan wani to kafin wani ina ga dan uwa wadan Haruna bai rasa abin da fada
na'am assalamu alaikum
na'am muna sauraron ku
malamai ma kamata a ja hankalin su.
To kamar ya
eh
subhanallah ya je kawai ya sha yawo ya dawo to insha Allah kun ji dai abin da yarwa tace malamai ma ya kamata a ja hankalin su sai yaro ya zo makaranta ya je ya zo ka tambaye shi ce ba akwai mu cikin ina ga wannan in ba amince ba mun ba da wato assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to insha Allah ina ga mun ba da shawarwari irin wannan saboda irin wannan matsalar muka ce yana da kyau idan mutun ya kai dan shi makaranta sai ga yaron bai iya gane komai assalamu alaikum
na'am assalamu alaikum
na'am wani malami ne to muna sauraron ku me za ku ce game da wannan tattaunawa da muke
amma abin da zamu ba da shawara akan wannan abu tun farko ma wani ne armace
na'am
saboda yanzu maza sun nace a za ka rumba ce ban kallo mai ilimin musulunci ce ko mai makaranta boko kawai
eh wanda take da diploma ko babba
baka arman mace mai musulunci shi kuma annabi ya ce ka je inda addini
na'am kenan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana zabi mu wa kanmu wani zabi ko
eh kenan dole ka gaba ne wa
gaskiya ne wannan matsala ce guda ta farko
Allah shi yau
amin jazakumullahu khairan insha Allah muna jin dan uwan mu shawara da ya bada yace mutane tun harko suke Iran sai mutum mai hukunci ya diba mai ilimin addini ko mai son addini ba daukar irin wayannan sai dai mutum ya diba wanda kenan suke da kamar yanda ya faɗa a bakin shi dai duk da ba duka kowa ya zama haka ba sai masu babban diploma haka na karatu wancan eh to wannan kuma duniya ce ta zamanto jari hujjanci za a ce da sauransu assalamu alaikum na'am a ja radio ba a ja radio ba muna sauraron ku
akan ba wa nace muna kan ba wanda yana alfahari da ma'aikaci
na'am
yasa shi makaranta
Allahu akbar
shi yasa kullun yake cewa
eh
muna kulawa mu ma ta mu ya kamata mu kula da makaranta
wato a takaice shi ya ji dadin abin da mai hoye suka mishi
wallahi Allah mun ji sosai
to
kunji dadi wallahi
to kun ji dadi kenan
wannan duk uwaye sun koyi da haka nan dan saboda in uwaye mu ne malala ta gumma bare yaran su makaranta
to gaskiya ne wannan wallahi gaskiya
sai mu sa su aiki in lokacin makaranta no
eh kenan lokacin makaranta yana yi a ce kai kai mun nika sayo mun ice sayo mun wane ne yaro har kika karhe goma karhe 8 za a shiga makaranta sai karhe 10 yazo kar sai yanda zakai dashi eh wallahi tallahi ai kata akai wallahi yayi ta makaran tsuwa haka rasa ma me zakai wallahi ya kamata uwaye mata musamman su ji tsoron Allah akan yayan nan nasu amana ne kuma wannan abin da yarwa ta faɗa haka ne tace baban su kullun yana alfahari da uwaye shi da suka bashi tarbiyya suka sashi makaranta kuma in ya faɗin su dadi suke ji kuma wannan eh
sai ga kaman tsane shi amma a yanzu gashi
eh yana alfahari da abin hadiye shi suna jin dadi to kaga wannan babban ni'ima ce ina ga kar mu manta da ra'ayin nan na baya da yarwa tace akwai laihin malamai kuma sai a tura yaro ya zama kuma bai ka tambaye shi ce bai iya ba komai malamin Haruna me zai ce game da wannan
to alhamdulillah na farko dai in muka duba to assalamu assalamu alaikum
na'am na'am muna sauraron ku wani malami ne
to da ba da shawara ta ci wannan karatu ne in lokacin makaranta ina na boko
aha
shi ya shi a aika shi makaranta amma in lokacin wannan makaranta ta islamiya ta yi in ka da ma hukuma ga dai ma da dokar ga wannan yaro ya za a yi mutuncin wannan abu ne amma ai sai wannan abu an kula da shi
eh kidan kana ga tun a gida ba a nuna masa muhimmancin abun ba to kaji wata matsala matsalolin ma sun yawa wannan ma ce lokacin lafkar za a gyara yaro a shirya shi a sa mai kaya na'am assalamu alaikum muna sauraron ku wani malami ne to malam Mansur me zaka ce game da wannan mawdu'i da muke tattaunawa kai
eh abin da zan yi magana akai na farko dai zan yi godiya ga Allah subhanahu wataala
na'am
da Allah ya taimaka kuka kota kuka shiga cikin gidan radio amfani domin faɗakarwa akan wannan lokaci ma mai muhimmanci na bakan
na'am
saboda a gaskiya wannan lokaci ne wanda ya kamata al'umma ta kula lokaci ne na wata uku ne ake amma wallahi yana da tarin albarka matakali za a kula yaro ya je makaranta
gaskiya ne wallahi
sai ka gani
yaran ya zauna a zaman hutu ne yake bai yi komi sai ya zama da wasu yara na gari ba ta gari
wanda su ba su da aiki ma sai shirme da zuwa gurin TV shawa ake ta da balo da zage-zage da wannan
surtu yanzu wata masifa da ta shigo cikin duniyar musulmi wannan abu ne ke wanda ake yi a unguwa-unguwa
eh kaga ayi rumfa a kofar gida ko a ina ne an sa tere
mata da maza suna saye su turo shi nan bakin titi ayi irin rumfa wanda yara kawai ba su da aiki sai su je su yi ta da nan wannan
na hawala
kenan ya kamata mu yi amfani da wannan lokacin mu kai yaran makaranta sai ka ga wannan abun da ya je yi shi ba
wannan gaskiya
likitoci sun yi bayani akan yana shafar kwakwalwar yaro
kenan banda ma rishin zuwa makarantar gaba ma abubuwan za su zama mishi matsala ko tunda ka ce likitoci da kansu sun tabbatar da matsalar
to ka gani yana kamata a yi kokari a riƙa tura yara makaranta
masha Allah na'am
lalle akwai masu kokari ciki akwai kuma gaskiya wanda in suka zo kawai ba sa komi wanda yake har mutumin sai ya zo ya kare hutun baka sani ba ma
Malam Haruna me zaka ce game da magana ta baya da muke na san kila kana da abin cewa to gaskiya in muka doka ina fatan dai baka manta ba assalamu alaikum na'am wata malama ce alhamdulillah wai me zaku ce game da abin da ake tattaunawa na'am muna sauraron ku
hallo
assalamu alaikum
amma alaikum salam
na'am muna sauraron ku
to cikin abin da nake so
Naam.
Ina so in sani.
Aha.
A Niger da
kama
mulki.
Ha?
Da muka kama mulkin Niger. Yau shekara 54.
Aha.
Da kwanno.
Aha.
20.
Aha.
20.
Aha.
Lakwal. Sai gidan Lakwal. Masallaci nawa ne yake da akwai? Na biyu minister da addinin musulunci sau nawa ne sanda ya min magabatan mu manya masu ikon Nijar a kan bisa dokar musulunci da ta sauka kan iyanmu bisa hanyar Lakwal ku malaman kuma muna so ba hewayen yara ba magabata ne ya kamata su kula da menene shaye-shaye menene musulunci a Niger wani shugaba ne adali wanda zai wuce gaban mai sallah shi yake shugaban kasar Niger duk lokacin da za a ce a'a Niger rais ne lokacin nan ne malamai ya kamata su ce a'a mu musulmi ne mu a ɗabi'ar musulunci muke tafiya da shi
masha Allah
ya kamata mu kafa dokar musulunci saboda mun yi kowa tambayar musulunci
masha Allah jazakallahu khair
tambayoyin ne da nayi amma ni a matsayina
na'am
a kullu ina tambaya bisa kan addinin musulunci
na'am
saboda domin mai ya kamata kudin nan kamar yadda ake zuwa ake a yi jarrabawa to a nan dokar musulunci ta kama ku ce ku malamai ku je ku wannan yaran da suke bisa jarrabawa a wurin da yake za su yi karatu ba a je masallaci a sa magabata a sa adalai a sa jiri to a wannan lokacin nan yaran za su san yi kun ɗauki dokar musulunci fiye da talakwal
gaskiya ne da za ku lawa kai nan
tun da muka kama mulki dokar faransa ce muke yi
gaskiya ne
kuma ban mu da wata doka ta Niger wanda ya kasance cewa Niger ce ta kirkiro kayanta wannan kamar irin na Najeriya da suke wallafa littattafai ga fannin musulunci ga fannin Lakwal to duka yara suna karantar da wannan abubuwan ni shi ne nake so a bani
to mun gode dan waye daga za mu amsa kaɗan daga cikin tambayoyin naka malamin idan bai mance ba ita ƙasar Niger dama an ce sayan fayi like ƙasa ce wanda ba ruwanta da addini da mai bautar Allah da mai bautar kyankyaso da mai bautawa kare duk daya suke a karkashin kundin tsari na kasa daya kenan kuma wannan abu ne wanda kargaba mana shi aka yi kamar yanda shi dan uwa yace daga shekara 50 tun da muka murgi kenan mulkin bu mu kama shi ba da za mu kama ma sai da aka ce mana ga yanda za a ja shi bismillah ina ga alƙawari na'am to malama sai wannan na san ko zaka amsa kadan daga cikin magana da dan uwa ya tambaya ka rage aiki ina fatan ka ji shi ko ka faɗi ra'ayinka a takaice saboda muna so mu koma magana shi na'am
ana magana akan cewa eh lalle mata suna da kokari a zuwa makaranta sosai
na'am
to amma akwai wani abubuwa da ya kamata mu yi sai akan zo kusan ana yin karatu idan na ku kuturu
subhanallahi ya
saboda namiji in ya shiri ya bar gida ya bar ta ita ce wanda za ta kula da gida ita ce za ta kula da tarbiyyar yara kusan za ka ga yarinya wanda yanzu za ta je makaranta da wuya ka ga fuskarta
an kasuwa za ta sai kwanakwar za ta sahi wallahi da sai
ciki yawo a garin nan ya haula lakwata lalla to ya kamata a ji hankalin mata su ne uwayen al'umma su ne in sun bitarbiya su da kawo al'umma za ta gyaru matuƙar al'umma ta lalace gaskiya hakki ne a kansu saboda shi namiji ya wuce duk iyayen da zai tarbiya shi in ya wuce ya bar gida su ne awa
kenan anan kana nufi ya kamata uwaye mata su sawa diyansu tunanin huta zuwa makarantar addini da lakwal da iri daya ko na'am to ai tambayar zan maka malam Mansur ai akwai wanda su musulmin ne sun sa diyansu a ecole tech christian kuma ecole kin ba zuwa da adiko ko hijabi har yanzu akwai anan garin insha Allah to ya kike ga kuma za su yi tunda diyansu suna karatu a can kuma an je da hijabi ko adiko ana kwaciya
to ai duk mun na sawa adiko mun na sa hijabin tunda matsayin mu na musulmi mu za mu yi yawa saboda al'ummomi kalmar ka magana akan hukumomin mu wanda ya kamata mu yi kokari akan abin da muke na musulunci wanda tunda su suna neman ƙuri'a in suka ga mu muke da yawa muna abubuwa wanda ya shahe na musulunci dole ko ba dan Allah ba dan su nemi ƙuri'ar mu dole su komo su ma su biyan da muke so
to jazakallahu khairan ina ga mu har samu amsa kenan a takaice amsa ta fara shigowa cewa ita hukuma ba ita ce za ta kai gyara ba na farko mu ne a karan kanmu tukuna saboda dama ita ba ta ce ba ta addini ce hukuma ce ta kasa mai tafiya karkashin tsarin kasa kuma an tsaro shi ne daga wani guri kenan almuhim mu ne zamu dage mu ga mun yi kokari mun kawo bakin dukkan abin da yawa zama wajibi mu bada shi an yi so kuma sai mu nemi taimakon Allah akan abin da ya rage ina jin mallam Haruna zai ci gaba da
kenan mallam in ka duba wannan al'uwa gaskiya wanda ta yi kana dan uwa ne wanda ya sauke dazu gaskiya lalle ne bangaren jarrabawa ya kamata hukumomi su ji tsoron Allah su dinga sa malluma na addini a wannan babu domin duk lokacin da aka ce za a yi abu wanda ya shahi addini na musulunci to yana da kyau a lokacin da yake gabata ya zamanto an samu tsari da karantar da mutane addini da kuma yi ma mutane tsarin da ya kamata a wurin wannan jarabawa ba zamanta ba ina da tine da dangane da bangaren da jarabawa na bana musamman wasu ƴan uwa suna cewa in an je iro na jaraba har akan yi sassauta ma mata hijabi to kaga fi sabilillahi a bangaren jaraba tambaye ne in baka amsa a su'al ne wa jawab me yake magana mace a ce sai ta tube hijabi kaga gaskiya na bangare abu ne wanda mutane suna ganin ba komai ba alhari Allah yana cewa ta fitnatul la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa a ji tsoron fitina saboda ba wanda ya jangulota ba take tabawa
to wannan yana cikin rigima ne koko da rigima antire ne
wallahi malam wani abu ra'ayi ne kamar da yanda dan uwa ce duk dokokin horon shi ne in suka zo mu kuma gaba
da iske akwai dokal koko da
gaskiya babu wannan dokai amma ya kamata jama'a su dinga yunkura daga suna nuna kamar yanda dan uwa ce in bada samu ce akai ma jarraba masallaci nan ne wurin adalci shi da kanshi wanda yake sannan magana ta bi kamar yanda al'uwa tace na tura yara makaranta
yawa shi nake so mu dan yi magana na gaskiya wasu suna tura diyan nasu makaranta in suka zo diyan ba su gane komai assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wani malami ne to malami zai ce game da maudu'in da muke tattauna
to agurguzi da yake na ga lokacin ya
na'am
murna ta kamar da Allah ya sa matasa ne da kuma gani
na'am
wata mallam za ku daga murya
ka dan daga murya ka dan wallan dan kowa ya ji da kyau insha Allah
yawa alhamdulillah ta kuma da almajirai da kowa za su yi irin haka irin haka kin ya shiga zuciya da kuma kuma hankula a kan abu da ake gudanar da wallahi alhamdulillah na ji dai mun san sai mai ina da yaro kuma lokacin ya kure ina so in fara ki
na'am
amma karin shawara ta da babba
na'am jazakumullahu khair na'am
abun kuma sai wani yazo ya ce maka shi don babu wanda shi kowa sanin Allah kamar almani
haka ne jazakumullahu khair
insha Allah mallan
jazakumullahu khair
nan namu ya zo karshe sai kuma insha Allah za mu
ya ba da shawari da kyau a takaice da zamu dawo da mutane abinda muke so shine ya zamu gyara
insha Allah
amuran da suke zama matsala a cikin tarbiyyar diyemu galibi wannan matsala ce wanda muna koke yara sun lalace an daba yan kaza kenan sai muke so a dauki matakin da tunkan yara su kai ga wannan matsala za su zama to yara nagari nagartattu masu mutunci masu addini masu kunya masu tsoron Allah masu biyayya zuwa ga uwayensu kenan akan wannan mas'alolin ne muke so mu rika tattauna yan uwa kuma wannan kowa ya gane yana nan a wajen rishin da ya bada tarbiyyar ta addini rishin karantar wannan kenan kafin mu kai ga wata wani maudu'i daban mun yi so mu dawo mu rika binciko wannan laihin namu mu uwaye da kuma laihin malamai da wajen karantarwa misali kamar da ilwa ta faɗa sai karka tura yaranka amma in yazo ka tambaye shi ce ba akwai mashi wannan mun ba da shawara tun satin ba muka ce kawai in mutun ya sa yaran shi makaranta sati 1 2 na 3 bai ga samu canji ba gaskiya canza mai makaranta makarantu ga sunan ko ina a yanzu wallahi in haka muke to sai mun kai yaran mu inda insha Allah za mu samu kai su makaranta za su kuma gane addinin su wannan shine abin da muke so a takaice yawa in suka ji haka nan an hudda yara saboda makarantar ka ba karatu gobe za ka dauki mataki an kai yara makarantar ka saboda san inda suke ba sa karatu wannan zai saka dauki mataki musamman mallam a karshe me yace
sai dai mu yi addu'a saboda shi din namu ya zo karshe insha Allah yan uwa muna tare da su sati na sama
Allah ya nuna mana jazakallahu khair
sai mallam shi muna
sai ya dama fadar rasul
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين